Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin Juma'a 29 ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci 17 da 25 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana, yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. To, ko bayan kun gama jin labaran, za ku ji cewar wata sabuwar kasuwar shanu a jihar Imo tana fama da matsaloli bayan shekara guda da buɗe ta. Wasu matasa kuma sun shirya wasannin miƙe jiki a birnin Jos domin taya wannan gidan rediyon muryar Amurka bikin cika shekaru 75 da kafuwa. Haka kuma muna ɗauke da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun nan Amurka da wasu saƙonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. An ayyana tsohon shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafar nan George Weah a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar Liberia. Hukumar zaben kasar ta faɗi jiya Alhamis cewa Weah ya ci kashi 61.5 na adadin ƙuri'un da aka kada, sannan ya kwashe yankuna 14 daga cikin yankunan ƙananan hukumomin Liberia 15. Weah ya kara da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakai don maye gurbin shugaba Allen Johnson Sirleaf wadda ke sauka bayan wa'adi na biyu, wanda shine na ƙarshe bisa ga tanajin kundin tsarin mulkin ƙasar Liberia. Hukumar zaben ta ce an fito zaben da kashi 56 cikin 100, wato ƙasa da fitowar da mutane suka yi ran 10 ga watan Oktoba, lokacin da Boakai da Weah suka yi kunnin doki wanda ya kai ga zagaye na biyu. Masu saka ido sun ce an tsara tasoshin zaben fiye da yadda aka yi a zaben na watan Oktoba, kuma matsaloli kalilan aka ba da rahoton gamuwa da su.
Jama'a gwamnatin Afghanistan sun ce an halaka mutane fiye da 40 baya ga wasu 84 da suka samu rauduka a wani harin ƙonar bakin wake da aka kai kan wani gida a birnin Kabul da ke kunshe da cibiyar raya al'adu ta Shi'a masu alaka da ƙasar Iran. Mai magana da yawun ma'aikatar lafiya ta Afghanistan ya gaya wa manema labarai cewa mata hudu da yara ƙanana biyu suna cikin waɗanda suka mutu a wannan fashewar. Ƙungiyar ISIS ta ce ita ce ta kai wannan harin. Wani bayanin da aka buga a intanet na nuna cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ne kai wannan harin, kuma an yi amfani da ƙarin bama-bamai uku a harin. A martani kan sukar da ake yi saboda rashin jikakken matakan tsaro a haraban ginin, jami'an gwamnatin Afghanistan sun ce cibiyar al'adun ba ta sanar da hukumar 'yan sanda gabanin gudanar da wannan harka wacce ta gabatar da ita a jiya Alhamis ba.
Mutane wajen 68 aka halaka a hare-haren jiragen sama da sojojin gamayya ƙarƙashin jagorancin Saudiya suka kai a Yemen rana guda, a cewar wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar a jiya Alhamis. Fararen hula 54 ciki har da yara 8 aka kashe bayan da wani jirgin sama ya kai hari kan wata cinkushasshiyar kasuwa a lardin Taiz ranar Talata. Haka kuma mutane 14 aka kashe a farmaki na daban da aka kai a lardin Hodeida da ke yankin tekun Red Sea duk a rana guda, a cewar bayanin babban jami'in gudanarwa na Majalisar Ɗinkin Duniya Jami McGoldrick. Hare-hare biyu sun sa adadin fararen hulan da aka kashe a Yemen a hare-haren sojojin gamayyar da Saudiya ke jagoranta sun kai sama da 100 a cikin kwanaki 10 kawai da suka gabata. 'Yan tawayen Houthi dai sun kama Sana'a babban birnin ƙasar Yemen ne a ƙarshen shekarar 2014. Gamayyar sojojin da Saudiya ke jagoranta kuma ta mai da martani a watan Maris na shekara 2015 ta wajen kaddamar da yaƙi kan 'yan tawayen. Tun sannan hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO ta ce mutane sama da 8,700 suka rasa rayukansu sanadiyar tashi-tashin hankula yayin da kuma 50,000 suka jijji raunuka.
Waɗannan labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amurka ta bayar da sanarwa jiya Alhamis cewa za ta dawo da tsarin baiwa 'yan ƙasar Turkiyya cikakken visa na zuwa Amurka. Sannan ta ce gwamnatin Turkiyya ta ba ta tabbacin cewa za ta riƙa sanar da hukumomi a Washington tun kafin ma ta kama wani ma'aikacin ofishin jakadanci. Ƙasar Turkiyya ta yi lalemar habi da shawarar da Amurka ta yanke kan visa ɗin. To amma ta ce ba ta baiwa Amurka tabbacin da Amurka ta ce ta ba ta ba. Amurka ta dakatar da bayar da duk wani nau'i na visa na wucin gadi ga 'yan Turkiyya a farkon wannan shekaran a matsayin martanin kama ma'aikacin ƙaramin ofishin jakadancinta da ake kiran shi Metin Tupaz, wanda aka yi a birnin Istanbul a kan zargin ta'addanci. Turkiyya kuma ta maida martani da daina bayar da visa ga Amurkawa.
Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yana fargabar cewa shugaban Siriya Bashar al-Assad na amfani da yara a matsayin wani abun fakewa da shi a wajen tattaunawar cimma yarjejeniyar kwasar marasa lafiya sosai akasari yara daga birnin da ke hannun 'yan tawaye wanda aka masa ƙawanya a wajen Damascus, babban birnin ƙasar. John England, mai bayar da shawara ga manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya, ya bayyana takaicin kunno kai da yarjejeniyar Bani Gishiri in ba kaman da ta yi a yadda jami'an gwamnatin Assad ke amincewa da kwasar yara marasa lafiya a madadin sakin ma'aikatan gwamnati da 'yan tawaye suka tsare. Tun daga ranar Talata, marasa lafiya 32 ne aka kwasa daga yankin Damascus, waɗanda rabinsu duk sun fito ne daga gabashin garin Ghouta.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, wata sabuwar kasuwar shanu da ke garin Okigwe a jihar Imo na ci gaba da fuskantar cikas bayan shekara guda da aka kaddamar da ita. Shugabannin kasuwar sun yi bayanin kalubalolin da ke addaban kasuwar. Ga Alfonso Okoroigwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yadda ake gudanar da kasuwanci da cinikayya a koda yaushe kenan a sabon garken Okigwe na kusa da babban titin Enugu Port Harcourt dake jihar Imo. Amma bayan shekara ɗaya da aka kaddamar da wannan babbar kasuwar shanu da aka fi sani da Trans-Saharan Cattle Depot and Market a harshen Turanci, lamura na ci gaba da fuskantar kalubaloli da dama da ke kuma sabawa ainihin burin kafa kasuwar. Alhaji Awal Ahmed Maiha shine sakataren kasuwar, ya yi ƙarin haske a game da matsalolin da ke addabar kasuwar. Yana mai cewa,
na farko waɗansu suna mana bayani akan cewa ita kasuwar Okigwe kasuwa ne na mutanen mubi kadai, wanda duk wani da aka gaya masa cewa kasuwar nan kasuwar mutanen mubi ne sai ya yi tunanin cewa a sai wanda ba na mubi ba kam ba kasuwarsa ba kenan. Kuma alhali akwai jihohi da dama, kuma wannan dalilin ne yasa wannan kasuwar ana dan samun matsala kadan na kasa cin gabanta kamar yadda ake tunani ake sa rai. Wannan kasuwar in ta cika shekara ɗaya ya dace a ce yanzu lamara sun yi kyau, hurɗoɗi suna tafiya yadda rai yake bukata, amma har yanzu an kasa samun wannan. Sannan na biyu, akwai son zuciya da ita tsohuwar kasuwar da muka tashi ita ce Lobanta wanda take karshen Abia State. Akwai matsala game da wayannan mutanen da muke kurɗa da su. Wanda muke fuskanta a wannan kasuwar din shine kasawa taimakon gwamnati a bisa alƙawalin da ita ta mana. Don a farko muna tunawa lokacin da muka karbi wannan kasuwar a bisa yarjejeniya ne, muka je ta hanyar da ya dace mu karbi wannan kasuwar nan muka karbi kasuwar nan. Don a hannun gwamna kayan ishiyar ta dauko ta da kansa muka karbi wannan kasuwar ne, da kuma haɗin ƙarfin gwiwa na ainihin gwamnanmu na Adamawa State Senator Bindo Jibrila.
Shi kuma sakataren yada labarai a kasuwar Malam Mamman Nur A. Ali ya taɓo hanyoyin cimma maslaha.
Security nan shine wani abu a wannan wajen, domin akwai security amma security nan har yanzu muna buƙatar gwamnati ta ƙara kawo mana security, saboda duk wanda yake zuwa da kayansa domin harkar dukiya ne yanzu mun ta hankalinsa na kwanci. Kuma duk da muna son gwamnati har yanzu ta sake sa mana hannu, domin sabili da akwai abubuwan da ya kamata gwamnati ta zai mana wannan gure, kamar irin su ya gina mana slaughter mu, kamar da jiya na yi bayani akan cewa maganar slaughter nan mina na a can din ya fi mutunci ya fi bunƙasa wannan gure. To an aka za a gina musu abatu a wannan gure, ba su yi fushin zuwa wannan gure su zo su ci gaba da harkar suwa, zai ƙara kuma bunƙasa da wannan gure. A hanya kuma da yanzu hanyar mu ma musamman inda ke shigowa da kayan mu da shigowa ma hanyar bai da kyau. So in ba gwamnati ya shigo ba za mu samu wannan abubuwan duka mun shi yadda muke so ba.
Da can ana wa kasuwar shanun kallon wacce za ta zama mafi farin jini a karkuwa a duk fadin yankunan kudu maso gabashi da kuma kudu maso kudancin Najeriya. Don cimma wannan burin alamomi na nuna cewa sai fa gwamnatin jihar Imo ta taimaka wajen cika alƙawuran da ta yi domin inganta lamura a garkin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To madalla a gaida Alfonso Sokorigwe. A cikin shagulgulan bukin cika shekaru 75 da wannan gidan rediyon muryar Amurka ta kwashe tana aikin yaɗa labarai a faɗin duniya cikin harsuna da dama a duniyar. Wasu matasa a birnin Jos Kidan na jihar Filato sun shirya wasannin miƙe jiki domin taya mu bukin cika shekaru 75 da kafuwa. Ga Zainab Babaji.
Bikin da wata kungiyar matasa masu wasa da takalmin taya mai suna Size 2 Skaters Just suka gudanar. Sun yi wasanni da suka hada da lailaya tsakanin duwatsu da wasan kwallon kwando sun kuma zaga wasu titunan cikin birnin Jos don taya gidan rediyon muryar Amurka cika shekaru 75 da kahuwa. Shugaban kungiyar Size 2 Skaters Just Bashir Sale yace sun taya gidan rediyon VOA murna ne saboda gudunmowa da gidan rediyon ke bayarwa wajen fadakar da al'umma.
VOA dai ta dade tana magwagwarmaya wajen taimaka ma al'umma sanar da abubuwan da yake faruwa. So yanzu da suka zo za su yi bikin sun kai shekara 75 suna wannan aiki. Shi mun wa muka ga cewa ya kamata mu zo mu yi bikin tare da su. Saboda mu ma muna ɗaya daga cikin wanda suka sanar da duniya mai muke yi a nan wajen haɗa kan al'umma, muna haɗa kan youth, Christian da Musulmi da kowane ƙabila waje ɗaya mu yi wasa.
To da yake na ga yawancin wa'anda kake tare da su matasa ne, kana ga kaman wannan wasanni da kuke yi yana taimakawa wajen haɗa kan jama'a ko kuma su matasa yanda za su kauce ma shaye-shaye da waɗansu abubuwan da ba su dace ba.
To kaman ni yanzu a cikin garin Jos babban alfahari na kenan. Wani ya haɗa kan yara wajen shaye-shaye ba a korafi a kansa, wani ya haɗa kan yara wajen sare-sare da wasu abubuwa, amma ni na haɗa kan yara wajen wasa. Kuma dukkansu ina iya ƙoƙari na tambaye su, kaje aiki, kaje makaranta, me kake ƙoƙarin yi gaba a rayuwarka, ka gani na samu kaza, na yi kaza. So ni ina iya ƙoƙari na in haɗa kansu waje ɗaya.
Matasan waɗanda ke tsakanin shekaru 13 zuwa 18 sun sanya riguna masu launin ja da tambarin gidan rediyon muryar Amurka. Na zanta da wasu daga cikin matasan.
Sunana Ibrahim Sultan. Wannan game din da muke yi duniya ta sani cewa wannan game din muna yin shi ne saboda zaman lafiya. Muna so mu haɗa kanmu dukanmu, ba ma son mu ringa wani nuna warayya cikin tsakaninmu. So muna so mu zauna tare saboda mun riga muna environment ɗaya tare, so bai kamata mu ci juna ba. So muna murna kuma muna gaskiya muna son gidan wannan rediyon sosai.
Sunana Haris Vitalis. Ni ina sayar da kaya ne, amma anytime banda aikin da zan yi ɗauka takalmi na mutane fitani da abokai na mutane street skating ya fi zaman banza. Gaskiya ina da godiya, ina muku godiya akan cewa wannan gidan rediyon gaskiya mun gode musu don suna kawo mana labarai dai masu kyau dai wanda zai sa ne kwanciyar hankali zaman lafiya.
A ci gaba da bikin cika shekaru 75 da kahuwa, gidan rediyon na VOA ya ziyarci iyalan marigayi Alhaji Adamu Dan Maraya Jos don karrama shi kan irin gudunmawar da ya bayar wajen waƙoƙinsa da ke faɗakarwa kan kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma. Uwar gidan marigayin Hajiya Sabuwa Dan Maraya ta bayyana farin cikinta da ziyarar tawagar ta VOA.
Na gode Allah isa ka da alheri. Gashi an tuna da ni har an kawo min kyauta. Domin duk abin da kake so ka ji za ka ji a wurin. To ni na fi bangaren wannan. In na gama jin labarai to ni na gama jin nawa.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji kuma Allah ya ji kan dan baraya. To bari mu tuna da irin nasihohi da yake yi a waƙe.
Kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, to kar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau, dubban mutanen gida daji suna zance, kwaya ku ba ta da kyau, to kar a sha kwaya. To kar a sha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka shan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ku ba shi da kyau, matar ka baya sha, matar ka ba ta sha, yayan ka baya sha, bai sa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, ta kallan ba nan dai, kwaya ku ba ta da kyau ta kan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar shade kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba to tun da ba na sha wannan bu ba ya sha to kar a sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka ba ya sha babanka ba ya sha mai kai ka shan kwaya kwaya na lanci yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara na lanci yan kwaya na tsina yan kwaya jama'a a basha dai wallahi ba ta da kyau
to madalla da fata an shakata da wannan wakar dan maraya wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington yanzu ko karfe 2 ne da minti 16 na dare a nan Washington ga shirin mu na gaba
Ya salamu ku hayya hayya salamu ku in mata na zama kallabi tsakanin rauna sarauniyar mata ya salamu
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi kamar yadda nayi muku alƙawari a makon da ya gabata yau za ku sake jin wasu daga cikin matan da suka ba da gudunmuwarsu a cikin wannan shirin a wannan shekarar yayin da muke ban kwana da shekarar 2017 Shirin kallabi ya samu bakuncin Dr. Gaji Fatima dan tata inda ta jaddada muhimmancin ilimi a yau
babban shawara ta shine ai yanzu an kai matsayin da idan mutun nan gaba bai tsaya yin ilimin ba a aurata ma sai ka ji ma ana cewa ba za a aure wanda bai ilimi ba da ku ana gudun masu ilimi sai a ce ba za a aure yar boko ba za ta zo ta kawo tsare-tsare a gida to yanzu kuma masu ilimin su ake nema dan ko ba komai za ku taru tunanin ku daya ku ba yaran ku tarbiyya bisa addini da kuma abin da al'ada ya wannan a tafiyar da rayuwa da kyakkyawar fahimta
Laila Mai Ali matashiya ce da ta rungumi sana'a dan dogaro da kai ita kuma cewa ta yi
na zauna na koya kafinta na wata 6 yanzu zan iya kula da kaina zan kula da ƴan uwana da wannan aikin kafinta da muke yi ni mutuna bani mamaki ƴan arewacin Najeriya sai su ce miki na ki karfin na zama kafinta ko na karfin na zama
makaniki
amma ba ki karfin ku zo su roki 5,000 ba sai 3,000
to malama Laila wani irin matsaloli ne kike gani suka fi shafan mata musamman Maria arewacin Najeriya tunda daga nan kika fito
ai matsalolin guda ɗaya ne rashin sana'a ni a gani na wani problem da mutum yake gani to idan tana da sana'a akwai ne ta sauci sosai a tare da rayuwarta amma in baki da abin ka zauna a gida kullum sai dai baban ka ya bata ko kuma mijin ka ya bata ba wai baki don ya ce mijin ka ya bata ko baban ka ya bata sai ma yana da kyau ya zama kana samun naka kullum na ga mama ta ba sai dole kana da kuɗi da yawa ba za ka fara da abu kaɗan haka kai inda kake
Hajiya Bilkisu Salisu Ahmadu marubuciyar littattafan Hausa ita ma ta ba da gudunmuwarta
gaskiya da mun yi da dukiyar da bani da ku in gariya ina kasantawa mata ni kine nawa kuma dan kinin ku ina rubutu kuma dan ita ni kira yau saboda idan za ki ta ƴaƴan ki almajiranki in amana kace Allah ba ki ce wani zai ba dan nan naki tarbiya idan kika ba ƴaƴan ki tarbiya kika ba ku ilimi to wallahi kin gama hakuri ubangiji kin ta amma in za a ba ƴaƴa ka yazuje ba za a ci gaba ba arewa muna da matsala muna hada matsala sai mun tashi mun tarbiyyar da matan nan wannan ilimin da shi ne
Ita ma Mrs. Hawa Evelyn Shekarau tsohuwar shugabar kungiyar FIDA ba a batta a baya ba ga abin da ta ce.
A da ana ganin ma cewa aikin lawyer aikin maza ne yawanci amma yau an wayi gari akwai zakaru mata kuma suna kwazo sosai a cikin aikinsu da suke yi. Kuma sai na ga cewa yawancin ayyukan da nake yi ba wanda yake faranta min zuciya kaman aikin na FIDA saboda me sai kaga mata su zo da kukan su daga mun karbi wannan kukan mun dauki mataki a kwana tashi sai kaga an samu biyan bukata nakan ce inda yau ban je makaranta ba, watakila da ina nan a kauyen Magamiya a zangon Katar local government, ina nan watakila ni ce mata ta uku ko ta hudu na wani manomi a nan kauyen, amma Allah ya mun gida doguwa. Kuma ban gaya miki ba, a wannan matsayin ba inda ban je ba, har America, har White House, inda shugaban kasan America yake, ko ina da kuɗi, ba kowa bane yake da kuɗi zai iya je wannan wurin. Saboda haka ilimi da kuma zuwa makaranta yana da muhimmanci.
Mawaƙiya Zainab Ishaq Muhammad ita kuma ga abin da ta ce.
So gaskiya kin san shi mawaki yawancin lokuta shi na nazari ne, za ta iya yiwuwa yanzu muna hirar nan da ke, amma a cikin zuciyata akwai abin da nake tunani akan hirar nan da muke yi da ke. Zan iya muna gamawa in zauna in yi rubutu na akan hirar da muka yi da ke, in tafi da shi a matsayin labari kuma ya zo a cikin waka. So dama farkon abin da mawaki zai yi kafin ya samu karin shi ma zai fara da samu title ne, concept akan ma meye zan yi wakantawa. To da zaran ka samu shi kenan, za kuma ki fara tunanin kalmomin da ya dace a ce kin yi amfani da su a cikin wannan wakan naki.
Ke a rayuwarki wannan muhimmin abu ne da ya fi ci maki tuwa kwarya, kika so ki bayyana wa jama'a ko kuma kika bayyana ma jama'a ta hanyar waka?
Yawwa, illa shaye-shaye musamman ga 'ya'ya mata a wannan lokacin da matasa.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke fatan Allah ya kai mu sabuwar shekara lafiya, ya kuma ba mu lafiya da kwanciyar hankali a cikinta. Amen. Ku huta lafiya.
To madalla a gaida Maryam Dauda, yanzu kuma ga sharhin jaridun nan Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, zamu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken labaran ƙarya, rabin Amurkawa sun yarda cewa kafafen yada labarai na yada labaran ƙarya akan Trump. Labarin ya ci gaba da cewa kusan fiye da rabin Amurkawa sun yarda da cewa kafafen watsa labarai na watsa labaran ƙarya akan shugaba Trump, kamar yadda wani bincike ya nuna. Kaso 44 cikin 100 ne suka faɗa a cikin wani bincike da Point Media Trust ta yi na shekarar 2017 na cewar kafafen yada labarai suna kirkirar labaran ƙarya don ɓata sunan shugaban ƙasa. A cikin wannan gungun, kaso 24 cikin 100 sun ce munanan labaran akan Mr. Trump an kirkire su ne fiye da rabin lokuta. Kaso 14 daga cikin 100 suka ce mafi yawan lokuta. Sai kaso 6 cikin 100 da suka ce a kowane lokaci. Kaso 77 cikin su magoya bayan Trump ne. Sai kaso 74 cikin 100 da suke ƴan jam'iyyar Republican. Har ila yau, jaridar ta Washington Times ta rawaito labari mai taken an tabbatar da Doug Jones a matsayin wanda ya yi nasarar zaben dan majalisar dattijai na Alabama, yayin da aka yi watsi da karar Roy Moore. Labarin ya ci gaba da cewa jami'ai Alabama sun tabbatar da sakamakon zaben dan majalisar dattijai, inda suka bayyana Doug Jones a matsayin wanda ya yi nasara a ranar Alhamis, duk da kokarin karshe da Roy Moore ya yi na tsayar da yiwuwar hakan. Gwamnati Ivy da Attorney General Marshall da kuma sakataren jihar John Merrill na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaman kwamitin na jihar Alabama, inda aka tabbatar da Mr. Jones na jam'iyyar Democrats a matsayin zababben dan majalisar dattijai. An shirya za a rantsar da Mr. Jones a ranar 3 ga watan Janairu. Mr. Moore na jam'iyyar Republican ya yi kokarin tsaida tabbatar da nasarar ta hanyar shigar da ƙara da zargin makuɗi a yayin gudanar da zaben. Mai shari'a Johnny Hardwick ya karyata zargin Mr. Moore jim kaɗan kafin jami'an jihar su zauna zaman tattaunawar. Sai kuma jaridar USA Today, jaridar ta rawaito labari mai taken yadda sauyin yanayi zai iya ƙara bakin haure a Amurka daga Mexico. Labarin ya ci gaba da cewa yawan mutanen da ke komawa Amurka daga Mexico ya ragu sosai cikin shekaru 10, amma masu bincike sun ce wani sabon al'amari na iya koro yawan mutane su ƙetaro iyakar Amurka da Mexico cikin shekaru 10 masu zuwa, wato sauyin yanayi. Yayin da yanayin duniya ke daɗa ɗumama, wuraren da suke a bushe na ƙara fuskantar barazanar fari. ciki har da arewacin Mexico inda zafi ke kara karuwa wanda ake zaton zai shafi kayan gona a ƙauyuka da wuraren da suka dogara da noma. Wannan na iya zama wani babban dalili da zai sa mutane neman rayuwa mai dadi da kuma samun damammaki a Amurka. Sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara. Nazar Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
Madalla a gaida Nazir Ahmad Hausawa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurare kuka aiko mana.
Sunana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto, Najeriya, ta shi hume da ƙasar Izuma. Ina taya gajiye murnan lashe zaɓin ƙasar Najeriya da kashi 61.5% na ƙasar Kasar Liberia da fatan Ubangiji Allah ka ba kasar Liberia zama lafiya ka kara azata bisa ga mulki na demokradiyya ka kawo walwala da tattalin arziki da ci gaba ga wannan kasa kuma Allah shi tanyawan ga shugaba riko shi kuma wanda bai samu ba Allah shi ba shi hankulin kama ma kasa ta yi.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mushayi na garin Garbace da kamar kuma ta balita Taraba tarayyar Najeriya. Da farko ina taya al'ummar kasar Najeriya murna dangane da zaɓe da suka yi cikin kwanciyar hankali da kuma suka zaɓi tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa Jojo Waya kuma tsohon ɗan takara wanda Helen Johnson Sale ta kada shi a zaɓen da aka yi shekarun baya. Kashi yau Allah ya ba shi nasara ya zama sabon shugaban kasar Najeriya. Ina taya shi murna da kuma fatan zai yi wa talakawan Najeriya adalci ya mulke su ba bambanci ba kuma kabilanci zai kuma mulki kasar Najeriya ta zama tauraro a Afirka kamar yadda ya zama tauraro a ƙwallon ƙafa a duniya. Haka zai tado da kasar Najeriya ta zama tauraro a ƙasashen Afirka.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Yau juma'a ta ƙarshe a shekara ta 2017. Alharan da muka gani a cikin wannan shekara Allah ka maimaita mana. Sharri da zubar da jini da hayaniya da kone-konen dukiyoyi da muka gani a wannan shekara Allah kada ka maimaita mana. Alhakan Najeriya lokaci ya yi da ya kamata mu fahimci cewa wasu mutane ne suke hautsi namu suke rikita mu musamman 'yan siyasa da malaman addini 'yan 419. Saboda haka lokaci ya yi da ya kamata mu yi karatun tanatsu mu zauna lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, an ayyana tsohon shahararren dan wasan ƙwallon ƙafar nan George Weah a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar Liberia. Hukumar zaben ƙasar ta faɗi jiya Alhamis cewa Weah ya ci kashi 61.5% na adadin ƙuri'un da aka kada, sannan ya kwashe yankuna 14 daga cikin yankunan ƙananan hukumomin Liberia 15. Jami'an gwamnatin Afghanistan sun ce an hallaka mutane fiye da 40 baya ga wasu 84 suka samu raunuka a wani harin kunar bakin waken da wani aka kai a wani gida a Kabul da ke kunshe da cibiyar raya al'adu ta 'yan Shi'a masu alaka da kasar Iran. Amurka ta bayar da sanarwa jiya Alhamis cewa za ta dawo da tsarin baiwa 'yan kasar Turkiya cikakken bizar zuwa Amurka. Sannan ta ce gwamnatin Turkiya ta ba ta tabbacin cewa za ta rika sanar da hukumomin Washington tun ma kafin ta kama wani ma'aikacin ofishin jakadanci, bayanin da Turkiya ta ƙaryata. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yana fargabar cewa shugaban Siriya Bashar al-Assad na amfani da yara a matsayin wani abun fakewa da shi a wani wajen tattaunawa na cimma yarjejeniya.
Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na wannan hantsin, sai kuma da la'asiriya za ku ji wasu abokan aikinmu. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wanda ya shirya ya ba da umarni wato Malam Sidi kenan, da kuma injiniya mu na wannan hantsi Darrell Smith. Baba Yakubu Makiri ke sallama da ku, sai an jima. Assalamu alaikum.